الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wataala da dukkan mudangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata uku ga watan Rabiul Awwal shekara ta 2437 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 15 ga watan 12 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Aqidatul Wasfiya na Sheikhul Islam Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Taymiyyah Al-Harrani rahimahullahu ta'ala kafin darasi ne ya ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata. Na'am. Misali mutum ya yi kisan kai. Nau'in kisan da ya haka za a masa wannan shine tsantsar adalci kuma shine ake kira da kisas wanda ya dauki makami ya kashe mutum shi ma da wannan makami za a kashe shi shine kaida shi wanda yayi zina jajjefewar da Allah ya shar'anta cewa a jajjefe shi har ya mutu irin wannan kisa shine za a yi masa shine kaida amma wajen kisasi irin yanda mutum ya kashe mutum da irin kisan da ya masa shi ma haka za a yi masa
sai kamar in mutum yayi zina in za a je shi ba a jima wajen fuskar shi to kenan ya ne ne kaife
ban san wannan dalili ba na cewa ba a jifan fuska in za a jajjefe mazinaci ban san wannan dalili akan haka ba wanda ya tuge fuska a wajen bugu ne na san da dalilin da ya nuna in har za ka yi bugu kar ka bugi fuska amma akan jajjefe mazinaci har ya mutu cewa a nisanci fuska ban san wannan dalili akan haka ba darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala bayaninmu ya gabata akan wato aqidar ahlus sunna wal jama'a game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da iyayen gidansa wanda malam ya mana bayani mai gamsarwa game da aqidar ahlus sunna wal jama'a game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda matsayinsu matsayi ne wanda yake madaukaki ubangiji subhanahu wa ta'ala shine ya tankadi ya rauraye ya zabe su domin su zame ma manzonsa abokan zama don haka aqidar ahlus sunna wal jama'a waɗannan jama'a waɗanda suka rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin suna masu imani da ubangijin da ya aiko shi da shi kansa da sakon da ya zo na alqur'ani to wannan kaunar wajibi ce akan dukkan mu dole ne mu kaunace su kuma dole ne mu jibinci lamarin su gaba daya, kuma ya zama wajibi akan mu mu ta yi musu addu'ar cewa Ubangiji Subhanahu wata'ala ya dade yarda da su akan yardar da yusu, kuma dole mu yanke shakka cewa waɗannan sahabbai gaba ɗayan su Ubangiji Subhanahu wata'ala ya musu alƙawarin aljanna, da waɗanda suka ciyar da dukiyarsu suka yi jihadi kafin sulhul Hudaybiya, da waɗanda ku sai bayan sulhul Hudaybiya, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa mana a can cikin suratul Hadid, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullu wa'ada Allahu al-husna, gaba ɗayan su Ubangiji ta'ala ya musu alƙawarin aljanna. Haka can cikin suratul Nisa Ubangiji ta'ala ke faɗa, la yastawi al-qa'iduna min al-mu'minina ghayru ulil dharari والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما الشاهد وكلا وعد الله الحسنى كون إيدا تشكيلس الله يا مساء القول الجنة. Da haka Ibn Hazm Allah ya ji kansa da kallon waɗannan ayoyi yace gaba ɗayan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗin aljanna, illa kasancewar akwai waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya bar duniya sai da ya ayyana su ya ma al'umma bayanin cewa da wane gaba ɗayan su ɗin aljanna ne, aka ba su albushir, aka tabbatar musu da makomar su ita ce aljanna. To dan haka matsayin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matsayi ne wanda yake madaukaki Ubangiji Subhanahu wata'ala shi ya zabe su ya kai su wannan matsayi, wanda kuma a aqidar ahlus sunna wal jamaa gaba ɗayan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zamu dauki zamu musu zubin goro sai wanda dalili ya bambanta, ma'ana gaba ɗayan su zamu dauki cewa dai ne a wajen su da kauna gaba ɗayan su zamu kaunace su mu yunci da marunsu, ba za mu fifita wani akan wani sai abinda dalili ya fifita, kamar yanda dalilai sun tabbatar da fifiko na Abu Bakar Allah ya kara masa yadda akan dukkan sahabbai gaba ɗaya, bayan Abu Bakar sai Umar Allah ya yarda da shi, bayan Umar sannan sai Uthman, sannan sai Aliyu dan Abi Talib, bayan da akwai sabani tsakanin wasu daga cikin ahlus sunna game da Usman da Ali cewa wane ne ya dace a gabatar da shi a wajen bibi, wasu suka gabatar da Usman akan Ali, wasu suka gabatar da Ali akan Usman, wasu ko suka taka wuki. To amma magana wadda take tabbatacciya wadda ahlus sunna wal jamaa suke kanta, kamar yanda jirin su yake a wajen khalifanci to haka jirin su yake a wajen daraja, kuma haka bayan waɗannan wannan goma wanda aka musu albushir da gidan aljanna kenan, idan ka ware waɗannan hudu na farko su ne suka fi kowa daraja daga cikin sahabbai: Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, sannan sai ka biyo baya da shida cikon goma wanda aka musu albushir da gidan aljanna a cikin hadisi guda a lokaci guda manzon Allah ya zano su kenan, bayan Abu Bakar sai Umar, sannan sai Uthman, sai Ali, sannan sai Talha ibn Ubaidillah, sannan sai Zubair ibn al-Awwam, sannan sai Sa'ad ibn Abi Waqqas, sannan sai Sa'id wato ibn Zaid, sannan sai Abdurrahman ibn Auf, sannan sai Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah, waɗannan goma a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba daya su suka fi kowa daraja. Sannan bayan su sannan sai waɗanda suka halarci yakin Badar, waɗanda suka halarci yakin Badar Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya rataya musu wata kala ta musamman wanda sauran sahabbai ba su samu ba, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga Umar lokacin da ya nemi a bashi izinin ya sare ma Hadib ibn Abi Balta'a wuya a sababin ya tuna asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce masa: ya Umar, baka san da cewa Ubangiji ta'ala ya tsinkaye waɗanda suka halarci yakin Badar da jin kansa? Yace: i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum, ku aikata duk abin da kuka so tabbas na gafarta mu. Ubangiji Ta'ala ya turo sako ga manzonsa cewa duk waɗanda suka halarci yakin Badar gaba ɗayansu Allah ya gafarta musu duk abin da suke so. Su kuwa adadin su 313 ne ko zuwa 315. Haka bayan waɗanda suka halarci yakin Badar sai waɗanda suka yi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a karkashin wannan itaciya wanda Allah ya kissanta mana a cikin suratul Fathi. Take yanki Allah ya turo sakon cewa gaba ɗayan su ya yarda da su. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim wa anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba. Ubangiji Ta'ala ya turo sakon cewa ya yarda da su gaba ɗaya waɗanda suka yi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karkashin wannan itaciya, adadin su kuwa mutum 400,000 ne da ƴan kai. Manzon Allah ya bada tabbacin cewa duk wanda ya mubaya'a da shi a karkashin wannan itaciya to ba zai shiga wuta ba a gobe kiyama. Shine yake cewa lan yadijan nara man baya'a tahta ash-shajara aw kama qala. Manzon Allah ya ce duk wanda ya mubaya'a da ni a karkashin wannan itaciya, manzon Allah ya ce ba zai shiga wuta ba a ranar kiyama, har abada ba zai shiga ba. Waɗannan su ma wani matsayi ne na daraja da waɗannan sahabbai suka samu wanda wasu ba su samu ba. A dunkule dai gaba ɗayansu da waɗanda suka kauro suka tattara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Madina, da su waɗanda suka karɓi bakuncinsa mutanen Madina, suka ba shi haɗin kai da goyon baya, suka sadaukantar da rayuwarsu da dukiyarsu domin taimaka masa akan isar da wannan saƙo wanda Ubangijinsa ya turo shi da shi. Su ma Ubangiji Ta'ala ya turo saƙon cewa ya yarda da su, ya amince da su, kuma cewa makomarsu aljanna ce, kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa a can cikin suratul Tauba. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وبنجي تعالى يتي والسابقون الأولون مرغا ينفركو أوجن كرب المسلمين من المهاجرين daga cikin waɗanda suka kaurace ma mazaunansu suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Madina, wanda galibin su kuma mutanen Makka ne, amma bai keɓanta ba da mutanen Makka su kadai. Duk wanda ya kaurace ma mazauninsa ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Madina a wannan lokaci sunan shi muhajir. Sai ya ce wal ansar, da su mutanen Madina Allah ne ya musu wannan lakabi da cewa al ansar, kamar yadda su ma waɗanda suka yi hijira Allah ne musu wannan lakabi ya kiraye su da suna al-muhajirin. Shi ne Ubangiji Ta'ala ya ce wal ansar, yake cewa wal ansari, da waɗanda kenan suka taimaka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ne mutanen Madina. Sai ya ce wallazina tabauhum bi ihsan, da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa. Ubangiji Ta'ala ya ce radiyallahu anhum waradu'an, Ubangiji Ta'ala ya yarda da su, waradu anhu, su ma sun yarda da sakamakon da Ubangijinsu ya tanada musu. Bugu da ƙari sai ya ce wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Ubangiji Ta'ala ya tanada musu wata aljanna wanda ƙoramu ke gudana karkashin itacenta da benayenta, khalidina fiha abada. Ubangiji Ta'ala ya ce idan sun shiga su masu dawwama ne a cikin wannan aljanna har abada. Ubangiji Ta'ala sai ya ce zalikal fawzul azim, shiga aljanna shi ne rabu wanda yake mai girma. Kaga waɗannan gaba ɗaya da su waɗanda suka yi hijira, da su mutanen Madina waɗanda suka karɓi bakuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, gaba ɗayansu Allah ya ce ya yarda da su kuma ya tanada musu aljanna. Da haka irin waɗannan ayoyi suna tabbatar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayansu ƴan aljanna ne. Kuma haka kafin manzon Allah ya bar duniya sai da Allah ya turo saƙon cewa gaba ɗayansu ya karɓi tubansu, ma'ana duk abin da suka yi an yafe musu, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya turo saƙo a cikin suratul Tauba, laqad taballahu 'alan nabiyyi والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. Ubangiji ta'ala ya ce laqad taba Allahu 'alan nabiyyi, tabbas Ubangiji ta'ala ya karɓi tuban annabi, ma'ana duk abin da ya yi an yafe masa. Sai ya ce wal muhajirina, haka nan da waɗanda suka yi hijira suka tarar da manzon Allah birnin Madina, su ma Allah ya karɓi tubansu. Sai ya ce wal ansarul ladina tabahu, haka nan da su mutanen Madina waɗanda suka karɓi bakuncinsa gaba ɗaya, waɗanda suka bi shi fi sa'atil usra, a zamani wanda yake na tsanani na kunci, shine lokacin da aka fita yakin Tabuka. Ta haka ake ambaton wannan yaki da cewa ghazwatul usra, domin ya kasance a lokaci ne wanda yake na tsananin zafi, sannan kuma ga karancin guzuri. To waɗannan ayoyi gaba ɗaya suna nuna mana martaba ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da matsayin da Ubangiji subhanahu wata'ala yake bance su da shi. Dan haka daga cikin dalilai a sunna babu sama da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kada ku zagi sahabbaina, na rantse da Ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa, ɗayan ku da zai ciyar da gulgudan dutsen Uhud da zinare. Manzon Allah ya ce bai kai daidai da mudu ɗaya da sahabi ya ɗauka ya bada ko rabin mudu, manzon Allah ya ce mutum bai kai ba. Duk arzikin da yake cikin duniya gaba ɗaya ka kaddara cewa yau naka ne, mallakar ka ne, wannan dukiya gaba ɗaya ka ciyar da ita akan tafarki na ɗaukaka addinin Allah, to baka kai ba matsayin daidai da mudu ɗaya da sahabi ya bada ko rabin mudu da sahabi ya bada, baka kai ba. Kenan, don haka aqidar ahlus sunna wal jama'a dole ne mu kaunaci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, dole ne kuma mu jibinci lamarinsu, sannan kuma ya zama wajibi akan mu mukame harshen mu game da abin da ya gudana tsakankanin su. Duk abin da ya gudana na tsakankanin rashin zuntuwa tsakankanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama wajibi akan mu mukame harshen mu. Dan haka malamai suka ce ta fuskar karatu da rubutu da karantarwa da sauraro da jiyarwa, dole ne mumini ya kame harshensa game da abin da ya shafi abin da ya gudana tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na rashin zuntuwa. In kai marubuci ne, to kada ka rubuta littafi akan wannan fanni. In kai maka mai karatu ne, to kada ka karanci, kada ka tsaya ka karanta irin waɗannan abubuwa. In ma wani zaka karantar, to wannan ba aikinka bane ba, domin mutane ne waɗanda famar dace ma gaskiya ne suke. Babu wani abu wanda yake na son zuciya tattare da su na cewa kawai wani dan bana ga maciji da shi bari in yake shi, a'a, duk wanda da wanda ya yakan da wanda aka yakan gaba ɗaya kowa duk neman dace ma gaskiya ne yake. Manzon Allah ko ya faɗa mana duk alƙalin da yayi ijtihadi yayi iya kokarinsa domin ya dace ma gaskiya, idan aka yi dace ya dace ma wannan gaskiya, yana da lada biyu a wajen Ubangiji. Idan ya kuskure ma wannan gaskiya, to yana da lada daya daya a wajen Ubangiji subhanahu wataala, maimakon a rubuta masa kuskure, to ba za a rubuta masa ba, sai dai a rubuta masa lada daya daya na kokarin da yayi domin ya dace ma gaskiya amma bai dace masa ba. Gaba ɗayan su mu tahidai ne akan wannan bangare na rashin zuntuwa da su kai. Kuma me yasa malamai suka ce kada mumini ya tsaya ya ma kansa illa, ya bata ma kansa lokaci akan irin wannan fage? Saboda duk lokacin da zaka ringa kokarin karanta irin waɗannan abubuwa, domin abubuwa ne wanda an kawo kare, ko mu ce karerai masu yawa an kimsa a nan. Akwai hadisai na ƙarya wanda da yawa an kirkira su akan abin da ya shafi tarihi tsakankanin sahabbai na rashin zuntuwa, wanda kuma galibi 'yan Shi'a suka kirkira su. Dan haka waɗanda suka inganta kaɗan ne, kuma duk abin da ya inganta kuma sahabbai suna da uzuri a cikin shi, wanda mun wuce da fadar Ibn Sirin yake cewa a zamanin da fitina ta kunno kai tsakankanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yace gaba ɗayan adadin sahabbai waɗanda suke raye a wannan lokaci ba su dora ba akan 10,000, ba su wuce 10,000 ba, wanda hajjin bankwana manzon Allah da yayi ta da sahabi sama da 100,000. Shi Ibn Sirin yana daga cikin kibarut tabi'i, manya-manya daga cikin tabi'ai. A wannan lokaci yace adadin sahabbai waɗanda dai suka hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke raye, yace gaba ɗayan adadin su ba su wuce mutum 10,000 ba. yace waɗanda kuma suka tsoma hannunsu akan wannan fitina yace duka ba su wuce sahabi 100 ba yace kai balma ba su wuce 30 ba gaba ɗaya ba su wuce 30 ba waɗanda suka tsoma hannunsu a cikin wannan fitina to gaba ɗaya kuma sai a watsar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce sun tada alƙawarin da manzon Allah ya bar su akan shi kamar yadda su yan Shi'a suke fara na cewa wai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi yawan su sun yi ridda wai bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka suke dora hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada a ranar kiyama idan an zo shan taukin da Allah ya tanada ma annabawa da manzanni a fagen alkiyama wanda manzon Allah yana da babban tauki wanda taukin nashi yafi na kowane annabi shine al-haudul mawrud to idan wata jama'a ta gabato manzon Allah yace ina fada ina cewa usayhabi usayhabi sahabbai da ne sai mala'iku su ce masa baka san abin da suka farar da shi bayan ka domin sun canza abin da kabar su akai manzon Allah sai yace fasukan fasukan Allah ya dada nisan ta su Allah ya dada nisan ta su malamai suka ce wannan hadisi yana nihin wasu bulbuɗi wanda kuma galibin su mazauna ƙauyuka ne waɗanda suka yi ridda suka bar musulunci bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda Abubakar ya yaka kuma aka kashe su ba tare da sun dawo musulunci ba su ne manzon Allah zai yi zaton cewa sahabban sa ne domin ya bar su akan haka akan imani waɗannan wanda aka kashe su kenan a cikin hurubur ridda domin Abubakar Allah ya kara masa yadda bayan ya zama khalifa aiki uku ya tunkare shi kashi na farko ga wasu sun yi da'awar annabta sun ce su ma annabawa ne ana musu wahayi irin yadda ake ma manzon Allah wahayi akwai Musailamatul Kazzab akwai Al-Aswadul Ansi akwai kuma wata mata ita ce wannan Zarqa'ul Yamama waɗannan ukun gaba ɗaya kowanne sai da yi da'awar cewa shi ma annabi aiki na biyu ga wasu waɗanda suka yi ridda suka bar musulunci su a iya tunaninsu musulunci ya nada tabar masa tunda wanda ya zo da shi ya koma zuwa ga Ubangiji kashi na uku su kuma wannan zakka suka hana suka ce a to ai da mun zakka domin manzon Allah yana raye ne shine yake turo wakilan shi mu bashi dan haka yau mu maganar a zo a karɓi zakka bata mata su ba gaba ɗayan su Abubakar ya ja daga yayi amara cewa sai ya yake su gaba ɗaya Abubakar ya yake su kuma Allah ya bashi galaba akan su to a cikin wannan yaki na waɗanda suka yi ridda yakar waɗanda suka yi ridda waɗanda suka mutu ba tare da sun dawo ba su ne waɗannan su ne a ranar kiyama wanda malamai suka yi bayani akan wannan hadisi wanda in an zo shan taukin al-kausar wannan al-haud sai manzon Allah ya ringa cewa usayhabi usayhabi mala'ikun Allah suna kurar su da guduma sai su ce baka san abin da suka canza bayan ka domin sun canza abin da kabar su akai manzon Allah ya ce Allah ya dada nisan ta su Allah ya dada nisan ta su to wannan hadisi shine ɗan Shi'a suke ɗauka suke cewa sahabban manzon Allah sun yi ridda to dan haka karanta irin waɗannan tarihi na abin da ya gudana na rashin zuttuwa tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama farkon abin da zai haifar ma mumini a cikin zuciya kyamar wani sahabi daga cikin sahabbai ka ringa ganin sahabi wani bai daidai ba kaga su kuwa jama'a ne waɗanda basu bar duniya ba duk laifin da suka yi sai da Allah ya gafarta musu kuma mun wuce da uzurran da malam ya kawo mana wanda in ba wannan ga wannan in ba wannan ga wannan wanda matsayi ne wanda sahabban manzon Allah sun keɓanta da shi wanda wani bai samu ba to kaga duk abin da zai janyo maka matsala game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ji kana kyamar wani sahabi kana ganin cewa bai yi daidai ba to wannan bai dace ba a matsayinka na mumini ka saka hannunka a kan shi kamar yadda su ma Khawarij sun kafirta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yawa sun kafirtar da Aliyu da magoya bayansa suka kafirtar da Muawiya da magoya bayansa wai domin sun yaki juna to dan haka dole ne mu jibinci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma dole ne mu kame harshen mu game da duk abin da ya gudana na rashin zuttuwa tsakankanin su kuma sannan musamman iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaunar su ibada ce jibinta lamarin su ya zama wajibi akan duk wanda ya yi imani da Allah da ranar kiyama wasiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana cewa uzakirukumullaha fi ashabi uzakirukumullaha fi ashabi maza Allah yace ina muku makiya ina hada ku da ubangijin da ya halice ku game da iyalin gidana kusan darajar su kusan kinon su ku ba su hakkin su zamu tashi babi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة مالم الله يجيك أنسا كيفتا شوى ومن أصول أهل السنة والجماعة مالم يجي ينا دغتوشا وتؤكيد أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء gasgatawa game da karama ta waliyan Allah an gane ku na daga cikin aqidar ahlus sunna wal jamaa dole ne mutum ya gasgata game da karama wadda ubangiji subhanahu wa ta'ala wato ya ma waliyansa idan aka ce karama kamar yanda malamai suka faɗa ma'anar karama shine suke cewa amrun khariqun lil ada ghayru maqrunin bi da'awan nubuwa wala huwa muqaddimatan laha tabharu ala yadi abdin zahir as-salahi mashubin bi sahihi al-i'tiqadi wal amal as-salih wato in aka ce karama shine suka ce amrun khariqun lil ada wani al'amari ne wanda yake gagara koyo wanda ya wuce ɗabi'ar ɗan adam an gane ku al'amari ne wanda yake gagara koyo sai suka ce gairu maqrunin bi da'awan nubuwa baya haɗe da da'awar annabta kenan bambanci tsakanin mu'jiza da karama ita mu'jiza tana kasancewa tare da da'awar annabta wanda wannan al'amari ya gudana a hannun shi yayi da awar cewa annabi ne Allah ya aiko shi amma ita karama ba ta hada da da'awa wadda take ta annabta sai ya ce wala huwa muqaddimatan laha kuma ita ba wata shimfida bace ba ga annabta cewa shi annabi da karama ake fara masa kafin a bashi mu'jiza a'a ba wata shimfida bace ba wata gabatarwa bace ga annabta malamai suka ce tazharu ala yadi abdin zahir as-salahi ita karama ta kan bayyana a hannun bawa wanda yake zahirin lamarinsa wato shine nagarta idan aka ce nagarta shine gun dokokin ubangiji subhanahu wa ta'ala sau da kafa nayi kana yi bakin gwalgwadon iko na hannuwa kana haduwa malamai suka ce mashubin bi sahihi al-i'tiqadi wal amal as-salih kuma ba wanda ya abuci kyakkyawar aqida da aiki wanda yake nagari aqidar shi aqida ce ingantacciya aqidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gina al'umma kuma a samu aikin sa aiki ne wanda yake nagari kaga anan da suka ce kenan amrun khariqun lil ada duk wani abu wanda dama ya dace ma al'ada wanda ma yana iya yi to wannan ba a kiran shi karama duk abinda wani ma yana iya yi to wannan ba a kiran shi karama ita karama kenan abu ne wanda Allah yake gudanarwa a hannun waliyinsa to amma abu ne wanda yake ya saba ma kenan al'ada ya zama gagara koyo wani ba zai iya maimaita irin wannan abin da ya gudana sannan sai suka ce kenan ghayru maqrunin bi da'awan nubuwa ba abu bane ba wanda ke haduwa da da'awar annabta ita karama ba ta haduwa da da'awar annabta kenan kaga anan mu'jiza ta fita domin ita mu'jiza tana tare ne da da'awar annabta annabi Allah yakan gudanar da mu'jiza a hannun shi domin ya tabbatar da gaskiyar annabtar shi sannan kuma sai malamai suka ce wala huwa muqaddimatan laha ita karama ba shimfida bace ba wato ga annabta domin kasancewar annabawan Allah akwai shimfida da Allah yake musu kafin ya turo musu a matsayin manzanni manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kafin Allah ya turo shi a matsayin manzo sai da aka masa shimfida wanda duk wani dutse manzo Allah yake cewa na san da duwatsun da a birnin Makka idan na wuce wannan dutse sai ya mun sallama abubuwa ga su waɗanda suke na ban mamaki gagar koyo kafin Allah ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka gudana a hannun shi da irin yanda yana wasa da wasu yara a cikin banun wannan banu Sa'ad inda aka kai shi a shayar da shi daga cikin yaran sai yana cikin yara mala'iku suka zo suka tsaye suka dauke shi suka yi fita da shi can gefe suka je suka tsaga kirjin suka fitar da zuciyar aka wanke ta aka mai da zuciyar kuma aka dinke kirjin kafin Allah ya turo shi a matsayin manzo kaga wannan duk shimfida ce duk gabatarwa ce ake kafin abin da zai biyo baya na al'amarin manzanci to ita karama ba wata shimfida bace ba ta samun annabta a al'amari ne wanda yake mai zaman kanshi sannan kuma malamai suka ce takan gudana ne a hannun bawa wanda zahirin lamarinsa shine nagarta wanda a zahirin al'amarinsa bawa ne wanda yake nagari mun yi bayani in aka ce nagarta takan tabbata ga mutumin da yake kokarin bin alqur'ani da sunna duk abin da Allah ya shar'anta bakin gulgudu ne yana yi na hannuwa yana hannuwa nagarta ta kare ya kan wannan to anan kaga duk abin da yake gudana akan a hannun yan dabo da bokaye wannan ba a kiran shi kenan karama abubuwa ne waɗanda suke na sihiri na dabo kamar yanda ƙarin bayani zai zo nan gaba to shine anan malam yace wa min usuli ahli sunnati wal jamaa wato yana daga asalin aqidar ahli sunna wal jamaa at-tasdiqu bi karamatil awliya'i wato gasgatawa game da karama ta waliyan Allah subhanahu wa ta'ala lafazin al-awliya wato jam'i ne na wali idan aka ce al-waliyu kishiyarsa shine al-adu idan aka ce al-waliyu kenan masoyi idan aka ce al-adu wato maki shi wali an ciro sunansa ne daga alwala idan aka ce alwala a larauci ad-dunu wal qurb wato kusanta da ƙara kusanta da ƙara samun kusaci dan haka malamai suka ce fa waliyullahi man wala Allah bi muwafaqatihi fi mahbubatihi idan aka ce wali shine wanda ya jibinci lamarin ubangijinsa game da aikata abin da Allah yake so yake kauna yake yarda da shi والتقرب إليه بمرضاته وند دبا دريبا رانا أكل فامر يكسن شئ بنججن سنيد أبن دع الله يكسو يكي وانا الشيء أكي كرا دولي معنا ينا كونر بنججن سا كما بنججن شينا كونر سا دومين أبن دكينونا چي واباوا ينا سن الله shine ya zamanto yana bin dokoki na Ubangiji subhanahu wata'ala abinda manzannin Allah suka zo da shi duk abinda ka san zai sa ka samu kusaci a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala ya yarda da kai to zaka yi kokarin aikata wannan abu kuma duk abinda Ubangijinka ya hane ka zaka nisance shi dan haka babu abinda ke kai mutun ya samu wannan martaba Allah ya so shi ya kaunace shi to sai in ya kasance yana bin dokokin Ubangiji subhanahu wata'ala kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa mana a cikin hadisi ingantacce na cikin sahihul bukhari ubangiji ta'ala da kansa ke faɗa man adani waliyan faqada azantuhu bil harbi ubangiji ta'ala yake cewa duk wanda yayi gaba da kiyayya da waliyina ubangiji ta'ala yace faqada azantuhu bil harbi tabbas na sanar da shi game da cewa wutar yaki ta huru tsakanina da shi duk wanda yayi gaba da waliyin Allah ubangiji ta'ala yace to na sanar da shi cewa wutar yaki ta huru tsakanina da shi sai yace wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya min maftaratuhu alayhi ubangiji ta'ala yace bawana bai taba kusanta ta da wani abu wanda nafi so nafi kauna sama da abin da na farlanta masa. Babu abin da bawa zai kusanci Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, Allah ya yarda da shi ya amince masa sama da abin da Allah ya farlanta maka. Sai yace wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Ubangiji Ta'ala yace bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da nafilfili bayan ya kiyaye farillansa. Ubangiji Ta'ala yace hatta uhibba, sai ya kai matsayin da zan kaunace shi. Fa idza ahabbtuhu, Ubangiji Ta'ala yace idan na kaunaci bawa na, kuntu sam'ahu allazi yasma'u bi, zan zamanto jinsa wanda yake ji da shi. Idan Allah ya zama jinka, ba za ka saurari wani abin da ake saurari sai abin da Allah yake so yake kauna. Kide-kide da wake-wake da bushe-bushe da gulma da yi da mutane da duk abin da Allah bai yi so bai yi yarda da shi, to ba za ka karkata kunnenka ka saurara ba. Shine yace fa idza ahabbtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bi, idan na kaunaci bawa na zan zamanto jinsa wanda yake ji da shi. Idan Allah ya zama jinka, ba za ka saurari komai sai abin da Allah yake so yake yarda da shi. Sannan sai yace wa basarahu allazi yusiru bi, kuma zan zamanto ganinsa wanda yake gani da shi. Idan Allah ya zama ganinka, ba za ka kalli wani abu sai abin da Allah yake so yake yarda. Duk abin da Allah baya so baya yarda da shi, bai amince masa ba, ba za ka saka idanka ka kalla ba. Dan haka in Allah ya zamanto ganin bawa, to bawa ba zai kalli wani abu sai abin da Allah Subhanahu wataala yake so yake yarda. Sannan sai yace wayadahu allati yabdishu biha, kuma zan zamanto hannunsa wanda yake damkar abubuwa da ita. Idan Allah ya zamanto hannunka, ba za ka dafa komai sai abin da Allah ya yarda ya amince ka dafa. Duk abin da Allah bai yarda ba, bai amince ba, ka dafa ba za ka dafa ba. Sannan sai yace warjilahu allati yamshi biha, Ubangiji Ta'ala yace kuma zan zamanto kafarsa wanda yake tafiya da ita. Idan Allah ya zamanto kafarka wanda kake tafiya da ita, ba za ka taka ka je wani gu sai inda Allah yake so a je yake yarda a je. Duk inda Allah bai yarda ba, bai amince ba a je, to ba za ka taka ba ka je. Ibn Rajab Allah ya ji kansa yace wannan shine ma'anar wannan hadisi, kamar yadda manya-manyan malamai magabata haka suka tabbatar. Duk wanda ya bashi wata ma'ana ba wannan mutu wannan ya kuskure. Kamar yadda suke cewa in Allah ya zama tujinka, abinda ake yi misali a Amerika ko a ina ne sai ka ji. Duk abinda ake yi a ko'ina sai ka ji. In Allah ya zama tuganinka, abinda yake ko ya kai kilometer dubu nawa sai ka gani. Idan Allah ya zama tuhanninka, daga nan sai ka miƙa hannunka ɗauko abinda yake cikin Ka'aba. In Allah ya zama tuƙafarka, duk inda kake so kai tsaye sai ka je. Wannan ba haka ba hadisin yake nihi. Abinda hadisin yake nihi shine kamar yadda muka yi bayani, yadda malamai suka tabbatar. In Allah ya zamanto jinka, ba za ka saurari komai sai abin da Allah yake so yake yarda. In Allah ya zama ganinka, ba za ka kalli komai sai abin da Allah ya yarda ya amince a kalla. In Allah ya zama hannunka, ba za ka yarda ka dafa wani abu sai abin da Allah ya halitta maka. Idan Allah ya zamanto kafarka, ba za ka taka ka je wani gu sai inda Allah ya yarda ya amince a je. Ubangiji Ta'ala sai yace wala in sa'alani la udiyanna, na rantsi da girma na da buwayata, in har bawan na wai roki ni wani abu, Ubangiji Ta'ala yace na yi alƙawarin zan bashi. Sai yace wala in ista'azani la uizanna, yace kuma na rantsi da girma na da buwayata, in har ya nemi tsari da kariya tawa game da wani abu da yake ki yake kyama, Ubangiji Ta'ala yace na dau alƙawarin zan bashi tsaro da kariya. Kaga wannan kenan me yake nuna mana? Ta wace hanya mutum yake zama waliyin Allah? Shine ta hanyar kusantar Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da ayyukan da Allah yake so yake yarda da su. Farko ka zare ayyuka waɗanda suke na farilla, sannan ka biyo baya da ayyuka waɗanda suke na nafilfili. Don haka idan aka ce waliyin Allah, kar tunanin kai je nesa. An gane ku? Tuntuna Allah ya bayyana mana ma'anar waliyi a can cikin suratu Yunus. Ubangiji Ta'ala yake cewa ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ubangiji Ta'ala yace ku saurara, inna awliya Allahi, lalle waliyan Allah, la khawfun alaihim, babu tsoron komai tare da su akan abin da suke gabata na al'amarin lahira, wala hum yahzanun, kuma ba za su samu damuwa da bakin ciki da bacin rai akan abin da suka maru bayan su na al'amarin duniya, ko kuma la khawfun alaihim, babu tsoro akan su game da abin da suka bari bayan su kenan na al'amarin duniya, wala hum yahzanuna, sannan kuma ba za su damu ba za su yi bakin ciki game da abin da suke tunkara na al'amarin lahira, kamar yadda yace la yahzunuhum al-faza'ul akbar, firgici mafi girma baya bakanta musu rai, baya ta da musu hankali al'amari na kiyama, Allah ya amintar da su. Kamar yadda kuma can Ubangiji ta'ala yake faɗa, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al-mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ina shine yace ala ku saurara, inna awliya Allah, lalle waliyan Allah, la khawfun alaihim, babu tsoron komai akan su game da abin da suke tunkara na al'amarin lahira, wala hum yahzanun, sannan kuma ba za su samu damuwa akan abin da suka bari bayan su na al'amarin duniya. Ubangiji ta'ala yace in ba ku san su ba, sune alladhina amanu, wadanda suka gaskata ni, suka gaskata manzannina, wa kanu yattaquna, kuma suka zamanto suna tsare dokokina. Dan haka malamai suka ce alwaliyu man jama'a bainal imani wat taqwa, duk wanda ya hada tsakankanin imani da tsare dokokin Ubangiji to wali taka ta kare, koda bai taba haskawa ba. In dai kai imani da Allah, kai imani da manzanninsa, da duk abinda Allah ya shar'anta mana na yin imani, sannan kuma ka tsare dokokin Ubangiji, me ake nihi taqwa? Shine iya abinda Allah ya shar'anta na yi, kana yi bakin gwargwadon iko na hannuwa, kana hannuwa, to wannan wali taka ta kare. Kenan man jama'a bainal imani wat taqwa fa huwa alwali, duk wanda ya hada tsakanin imani da Allah da tsare dokokinsa, wannan shine ake kira da wali ne. To shine anan malam yace yana daga asalin aqidar ahlus sunna wal jama'a, wato shine gasgatawa game da karama karamomi na waliyan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan karama shine abinda Allah yake gudanarwa akan hannun wato masoyansa daga cikin mu'minai, al'amari wanda yake na gagarar koyo, wanda in abin ya gudana ba wani wanda sai ya ce bari in yi irin yanda yi, kai kadan kai irin abin da yi, ma'ana abu ne wanda yake gagarar koyo, wanda kamar yanda bayani zai zo nan gaba misallai na irin karamomin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gudanar wato akan masoyansa. Ita wannan karama ta waliyin Allah tana da sharadi. Sharadi kenan duk wanda al'amarin wannan ya gudana a hannunsa, abu na farko a tabbata cewa salihin bawa ne. Tiyaya ake gane salihin bawa? Shine mai biyar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka malamai suka ce duk wanda yayi da awar cewa shi waliyin Allah ne, masoyin Allah ne, kuma alhali baya biyar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, malamai suka ce falaysa min awliyaihi, wannan baya daga cikin waliyan Allah, bal min a'da'ihi wa awliya'i shaytan, bari dai yana daga cikin makiyan Allah, kuma yana daga cikin waliyan shaytani, domin shaytani shi ma yana da waliyai nashi, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kuma kamar yadda can cikin suratul nisa Ubangiji ta'ala ke faɗa alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillahi walladhina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya ash-shaytan innaka yada ash-shaytani kana dha'ifa. Yanda Allah yake da waliyai nashi, shaytani shi ma yana da waliyai nashi. Dan haka kenan waliyin Allah shine salihin bawa. Salaha ko ana samun ta akan biyar tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa, kamar yadda Allah yake ce mana qul in kuntum tuhibbuna Allah, ce da su in har kun kasance kuna kaunar Ubangijinku, fattabi'uni to ku bi ni sau da kafa, yuhibbukum Allah, in har kun bi ni sau da kafa sakamako na farko, Ubangijinku zai kaunace ku, sakamako na biyu waya gafir lakum dhunubakum zai gafarta muku zanubanku wallahu ghafurur rahim domin ubangiji ta'ala mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba mashikai ne kuma game da bayin sa mu'minai in aka ce wali kenan wanda yake kaunar Allah kuma Allah yana kaunar sa kenan kaunar bawa cewa bawa yana kaunar ubangijin sa wannan kauna ba za ta tabbata ba sai in yana bin dokokin ubangiji subhanahu wataala yana kokarin kusantar ubangijin sa da abinda Allah yake so yake yarda sannan in ka tabbata akan haka to ubangiji subhanahu wataala shi ma zai kaunace ka kenan kaga cewa ni mai son Allah ne wannan da awatawa ba za ta tabbata ba sai in na bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa amma duk a lokacin da aiki na yayi hannun riga da karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to anan da awar cewa ni waliyin Allah ne bata mata so ba dan haka Al-Hasan al-Basri Allah ya ji kansa yake cewa idda'a qaumu mahabbata Allah azza wa jalla famtahanakum Allah bi hadhihi al-aya yace wasu jama'a sun yi kirarin cewa wai su masoyan Allah ne masoyan Allah ne wai masoyan manzansa ne yace famtahanakumullah ubangiji ta'ala sai ya jarrabe su bi hadhihi al-aya da wannan aya dan Allah ya gwada soyayyar da suke masa da soyayyar da suke ma manzansa soyayya ce wadda take ta gaskiya ko kuma soyayya ce ta ƙarya wadda ta tsaya akan harshe bata isa zuciya ba ubangiji ta'ala ya turo wannan sako kul in kuntum tuhibbunallaha ce da su in har kun kasance kuna kaunar ubangijinku fattabi'uni to ku bini sau da kafa yuhibbukumullahu in kun bini ubangiji ta'ala zai kaunace ku kamar yadda kuka kaunace shi to dan haka anan malamai gaba ɗaya sun yi ittifaki duk wani malami wanda ake kilgawa da fadarsa cewa duk mutumin da kuka gani koda yana tashi a cikin sararin sama irin yanda tsuntsu yake tashi ko yana tafiya akan ruwa irin yanda agwagwa take tafiya akan ruwa da sauransu suka ce lam yasbutu lahu wilayatu suka ce walitaka ba za ta tabbata ba gare shi wala islamun suka ce ba ma walitaka ba musuluncin sa ma ba zai tabbata ba hatta yunzara wuqufuhu inda al-amri wan nahyi alladhi ba'atha Allahu bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallama sai an dora shi akan sikili na umarni da hali a dora shi akan sikili a ga aikin shi yayi daidai da aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi na umarni da hali in an ga ya zauna daidai akan sikili ma'ana ayyukansa sun dace ma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan sai a tabbatar da cewa karama ce wanda Allah yake gudanarwa akan wato a hannun waliyansa an gane ko kada mutun ya baka mamaki yana tashi a cikin sararin sama kamar tsuntsu ko yana tafiya akan ruwa in kaga haka karka tabbatar da walitakar shi ko musuluncin shi dauko shi ka dora shi akan sikili alqur'ani da sunna in kaga ayyukan shi sun yi daidai da alqur'ani da sunna ga aqida ingantacciya ga aiki na gari to wannan sai ka tabbatar da cewa karama ce wadda Allah yake gudanar ma yake gudanarwa a hannun wato waliyansa idan ku kaga aikin sa ya sha bamban wato da irin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi to wannan kada ka tabbatar da walitaka shi wannan shaydanci ne dama al'amura ne guda uku akwai al-mu'jiza wadda Allah yake gudanar ma a hannun annabawa da manzanni sannan akwai al-karama karama da ubangiji subhanahu wataala yake ma waliyansa na uku shine al-ahwalu shaytaniya abubuwa wadanda shaydanci ne wanda suna kasancewa ta hanyar sihiri da dago dan haka su kuma waɗannan wanda shaydani ya jibinci lamarin su suka zamanto waliyansa duk wasu abubuwa da ka sani shaydani yakan iya mara musu baya akan aikata su so nawa zaka ga masu bautar gumaka shaydani ya je ya shiga cikin gunki suna ma gunki magana gunki yana ba su amsa wanda kuma shaydani shine ya rikide ya shiga cikin jikin gunki idan sun yi magana shine yake ba su amsa sannan kuma su da yawa zaka ga irin waɗannan waliyan shaydani shaydani yana biyan bukatunsu kaga ya tashi a cikin sararin sama irin yanda tsuntsu yake tashi yayi yawo a cikin sararin sama sannan kuma shedani ya sauke shi shine yake daukan shi sannan kuma daga cikin su akwai wanda shedani zai dauke shi yayi tafiya mai nisa da shi sannan ya dawo shi akan lokaci da yawa daga cikin waliyan shedani zai dauke shi ya kai shi Arafa kuma sannan ya dawo da shi ko ya kai shi Harami kuma ya dawo da shi kamar yadda malamai suka yi bayani akan wannan to dan haka kasancewar shi shedani Allah ya bashi wata kudura ya hore shi akan wasu abubuwa wanda dan adam shi bai samu ba wannan matsayi wanda kuma shi shedani da yake damun kangarare ne duk wanda ya bashi hadin kai to waɗannan abubuwa zai iya masa zai iya bashi hadin kai in dai ya tabbata ya kafirtar da kai abin da yake so ka masa to duk wani abin da kake so zai iya gudanar ma da shi to dan haka shine kenan malamai suka ce sai ka dora shi akan sikili na alqur'ani da sunna in kaga aikin sa yayi daidai to ka tabbatar da cewa wali ne daga cikin waliyan Allah in aikin sa bai dace ma ba karama ce kenan daga cikin karamomi da Allah yake tabbatar ma waliyan sa in ku aikin sa yayi hannun riga da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ba karama bace ba a hawalin shaytaniya kenan wasu al'amura ne wanda shaytani yake gudanar da su a hannun masoyansa dan haka kuma su annaba wannan su waliyan Allah mataki mataki ne mataki na farko lamba na farko daga cikin waliyan Allah sune annabawan Allah da manzanni annabawa da manzanni waɗannan sune waliyan Allah na farko an gane ku dan karka ba fahimci cewa tsakanin walitaka daban tsakankanin annabta daban a'a walitaka ta farko ita ce walitaka ta annabawan Allah da manzanninsa bayani ya gabata akan ma'anar lafazin alwali idan aka ce alwali shine kenan an ciro shi ne daga alwala kenan alqurbu wad-dunu kusanta babu wanda yafi kusa da Allah sama da annabawa da manzanni in aka ce wali wanda yake aikata abubuwan da Allah yake so yake kauna kuma wanda shi ubangijin da ya halice shi kuma yana kaunar shi kai kana son Allah Allah yana son ka ubangiji ta'ala ta hanyar da yake kaunar bawa shine bawa ya kusance shi da abin da ya farlanta masa sannan ya biyo baya da ayyuka da nafila babu wanda yake kusantar ubangiji subhanahu wata'ala da abin da Allah yake so yake kauna sama da annabawa da manzanni dan haka waliyan Allah na farko su ne annabawa da manzanni daga cikin annabawa manzanni su ne lamba na farko a cikin manzannin kuma ubangiji ta'ala sai ya ware biyar waɗanda ake kiran su ulul azmi minar rusul ulul azmi minar rusul su ne annabi nuhu alaihi salam da ibrahim da musa da isa da muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alaihim ajma'in waɗannan biyar din su ne kenan shugabannin waliyai a cikin biyar kin kuma fiyayyansu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan annabi Ibrahim alaihi salam sannan annabi Musa sannan annabi Isa sannan annabi Nuh an gane ku waɗannan kenan biyar kin sune waliyan Allah waɗanda suke na farko sannan bayan su kuma sai waɗanda suke mabiyan su kenan in ka fitar da annabawan Allah da manzanni waɗanda suke manya-manyan waliyai waɗanda za su biyo baya su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda bayani ya gabata babu wanda yafi babu wata jama'a mai daraja mai martaba bayan annabawa da manzanni sama da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan haka kuma shi waliyin Allah ba a yi sharadin cewa ya zamanto ma'sum cewa baya kuskure a'a ba sharadi bane ba na wali a ce wali baya aikata laifi wannan ba sharadi bane ba domin duk wanda yayi da awar cewa ga wani banda annabawan Allah banda manzanni yana da martaba ta isma cewa baya aikata laifi to wannan mutum yayi kuskure yayi ƙarya akan maganar sa domin babu wanda yake da matsayi wanda yake na samun tsaro da kariya game da laifuka in banda annabawan Allah da manzanni su ma annabawan Allah da manzanninsa manya-manyan laifuka wannan Allah ya musu shamaki ya musu tsaro da kariya ba sa aikata babban laifi amma kankanan laifi suna yi in ma sun yi Allah bai ya tabbatar da su a kan shi sai an nuna musu kuskurensu sun koma zuwa ga ubangijinsu dan haka kenan sai mu gane cewa waliyin Allah koyaya aka yi daraja shi ta daukaka duk matsayinsa bayan da za a iya kai martaba ta annabawan Allah duk wani kokarinsa da duk wani matsayin shi bayan da za a iya kai martaba ta waliyan Allah subhanahu wa ta'ala dan haka kuma shi wali ba wata alama gare shi wadda take kebantacciya wadda take bambanta shi da sauran jama'a ba wasu tufafi bane ba wanda yake na daban wanda zai sanya tsahin tufafi a ce wali babu wata alama kuma ba a wani goshin shi ba yake a rubuce kuma ita wannan karama da Allah yake gudanarwa a hannun waliyansa a ba kai tsaye bane ba wali yake cewa bari in nuna muku kaza bari in nuna muku abun mamaki a ba a ganin dama shi bane shi waliyin ya ce bari in nuna muku kaza shi kanshi bai ya sanin abin sai in al'amarin ya tabbata sannan zai ga abu kuma in abin ya tabbata shi kanshi jin kunyar ubangijin shi yake akan wannan asiri na tsakanin shi da ubangijin shi Allah ya bayyana jama'a za su san matsayin shi da yawa daga cikin waliyan Allah na gaskiya wanda in irin wannan karama ta bayyana gare su to sukan fama dandanan zaka ga sun fake sun bar wurin da suke inda aka san su ma koyewa suke sai su shiga duniyar su inda ma ba a san su ba saboda me yasa jama'a in suka fahimci wani abu za su kai ka matsayin da Allah bai kai ka ba su jefa ka zuwa ga halaka su sa ka ringa jiji da kai da wasu abubuwa waɗanda za su iya kai ka zuwa ga halaka to dan haka ita kenan karama sai in ta gudana ne shi kanshi waliyin yakan sani cewa abu kaza ya gudana wanda kuma ga ya wuce a lissafa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauransu shine anan malam sai ya ce mana da yace wa ma yushirillahu ala aidihim ahlus sunna wal jamaa na daga cikin aqidar su shine gaskatawa game da abinda Allah yake gudanarwa a hannun waliyansa kenan na al'amurra waɗanda suke gargara koyo shine yace min khawariqil adat wato na abubuwan da sun saba ma al'ada kenan abu ne wanda ya wuce yin dan adam in abun ya gudana in aka ce wani ya zo da irin shi da zai iya zawa da shi ba fil ulum game da wasu abubuwa waɗanda aka iya sani wal mukashafat da abinda aka iya yayi ma mutum ya hango wanda wani ba zai iya hangowa ba sai ya ce wa anwa'il qudrati wat ta'sirat da nau'ika na abubuwa waɗanda suke na kudura da yin tasiri a cikin wani abu kenan tun anan sai mu fahimci cewa ita karama kenan ta kasu kashi biyu akwai karamar da take kasancewa fil kashfi wal ilm Allah ya yaye maka wani abu ka gani wanda wani ba zai gano ba ko Allah ya sanar da kai wani abu wanda wani bai sani ba kashi na biyu shine ya kasance a babi wanda yake na kudura samun iko akan wani abu wanda wani baya da iko akan wani abu ko kuma Allah ya sanya ka yi tasiri wani abu ya yi tasiri wanda wani bai isa ba yi dan haka kenan abin da ya shafi bangaren kenan al-ulum wal mukashafat so da yawa Allah yakan ba waliyinsa wata karama ya gudanar da ita ya ji abin da wani bai ji ba ko kuma wato ya ga abin da wani bai gani ba in ma a falke ko kuma a hali wanda yake na bacci an gane ko kenan kamar abin da Allah yake gudanarwa ga annabawan shi kaga idan muka dauki misali annabi mu sallallahu alaihi wasallama ubangiji ta'ala ya ji yadda shi abin da wani bai ji ba kuma Allah ya bashi labarin abubuwan da suka gabata wanda wani bai ji ba wannan labari amma ubangiji subhanahu wata'ala ya sanar da shi kuma Allah ya nuna masa abubuwa da yawa abinda wato wani bai ga wannan abubuwa ba abinda ya shafi kudura da ta'sir idan muka dauka yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya wata ya dare wanda kuma mu'jiza ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata ya tsage yin rubu biyu kamar yadda Allah ya saukar da sura ta musamman akan haka ita ce suratul qamar iktirabati sa'atu wa shaqqal qamar kaga wannan wata kudura ce ubangiji subhanahu wata'ala ya gudanar a hannun manzansa mu'jiza ce wanda ga wata ya dare sannan kuma ga annabin Allah Yusha ibn Nun wanda yana yaki wanda Allah ya umarce shi ya bude wata alkarya da yaki ya kusa cin alkaryar da yaki rana ta zo fadawa ya tabbata cewa in aka saki rana ta fada to aiki ya kwana. A lokacin nan ya kalli rana sai yake cewa innaki ma'amura wa ana ma'amur. Ke sanya ki aka yi ki hudo daga gabas ki gudana ki je ki fada, ni ma wannan yaki sani aka yi. Yace ya Allah ka dawo min da rana, ya Allah ka tsida min ita. A lokacin nan Allah ya tsida ranar. Kaga wannan kudura ce Allah ya bashi, ma'ana kai tsaye Allah ya tsida mishi rana. Akwai wanda ya sai ce rana ta tsaya ta tsaya? To wannan al'amura ne wanda Allah yake gudanarwa a hannun annabawa da manzanni da waliyai. Shine kuma gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin dare Ubangiji subhanahu wataala ya sanya aka zo masa da wani abun hawa wanda ake kiran shi buraq, ya dauke shi daga masallacin harami na Makka zuwa masallaci wanda yake na Baitul Maqdis, sannan daga nan aka dauke shi zuwa saman bakwai. To dan haka wannan kamar yanda kenan ya gudana ga annabawan Allah da manzanni, to haka waliyan Allah subhanahu wataala Ubangiji ta'ala yana gudanar da abubuwa waɗanda suke na karama a hannunsu. Kamar yanda shine anan malam sai mana misali sai yake cewa kalma asuri an salifil umami fi suratil kafi, kamar abinda aka ciro daga margayen al'umma, wato game da suratul kahf da Ubangiji subhanahu wata'ala ya mana bayani game da ashabul kahf, wanda matasa ne waɗanda suka yi imani suka ce ba su da wani abun bauta face Ubangijin da ya halicce su. A lokacin nan akwai wani sarki azzalimi wanda yake kiran jama'a zuwa bauta masa, suka ce a'a su ai ba za su bauta ma wani banda Allah. A lokacin nan suka yi hijira suka bar garin su suka je suka shige cikin wani kogon dutse. Shigar su ke da wuya, Ubangiji subhanahu wata'ala ya jefa musu bacci. Su bakwai ne, karansu shine na takwas kansu. Da suka shiga kogo, Ubangiji ta'ala ya jefa musu bacci, kuma Allah ya sanya rana in ta hudu da wajen fadawarta takan karkace ba ta samun su, ba ta bugun jikinsu. Sai da suka shekara 309 sannan Ubangiji subhanahu wata'ala ya farkar da su. Shekara 309 suna bacci. Gaya tufafinsu da gangan jikinsu ba abin da ya canza, komai bai canza ba, wanda wannan karama ce Ubangiji subhanahu wata'ala ya gudanar a hannunsu. A matsayinsu na waliyansa Ubangiji ta'ala ya gudanar da su. Shekara 309 musu kai suna bacci, amma babu abin da ya canza na jikinsu ko na tufafinsu ko wani abu wanda yake na daban. Shine malam sai ya ce wa gairiha da waninta, kamar yadda Ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu kissar Maryam alaihi salam, lokacin da Zakariya alaihi salam yake renanta, idan ya zo gunta sai ya samu ƴaƴan itace na zamanin sanyi sai ya same su a lokacin rani, na lokacin rani sai ya same su a lokacin sanyi. Akwai ƴaƴan itacen da a zamanin sanyi ba a samun su sai a lokacin rani, akwai waɗanda a lokacin rani ake samun su a zamanin sanyi ba a samun su. Sai ya tarar da irin waɗannan abinci a wajen Maryam alaihi salam. Sai ya yi mamaki sai yake cewa anna laki hadha, yace ya ke Maryam ta ina kike samun wannan abinci? Qalat huwa min indillah, tace wannan abinci yakan zo min ne daga wajen Ubangiji na. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kaga Maryam ba annabiya bace kuma ba manzo bace, wali ya ce daga cikin waliyan Allah, kuma gaya yanda Allah ya gudanar da karama a hannunta. Haka in ka dauka ba fadan Annabi Sulaiman alaihi salam, lokacin da ya nemi cewa a zo masa da gado na wannan basarakiya ta birnin Saba wanda ake kiranta Bilqis, wani aljani daga cikin fadawansa yace ni zan iya zo maka da wannan gado kabla an takuma min maqam, kafin ka tashi daga mazauninka na fada. Kenan kafin ka tashi daga wannan zamanka na fada ka shiga gida kuma a fito lokaci na gaba, kafin ka fito lokaci na gaba yace zan zo maka da wannan gado. Yace masa wa inni alaihi laqawiyun amin, yace kuma ni lalle akan zawwa da wannan gado, ina da karfi kuma ni amintacce ne, ba abin da zai shafi wannan gado, ba zai canza ba. Qala allazi indahu ilmu min alkitabi ana atika bihi qabla an yartada ilayka tarfuk, wani daga cikin wanda Allah ya bashi sanin littafi daga cikin fadawansa shine suke ce masa Asifu ibnu Barkaya, duk da cewa wannan cikin Isra'iliyati ne, ba Allah ya ambace shi da wannan suna ko manzansa. Daga cikin fadawansa sai yake cewa ni zan zo maka da wannan gado qabla an yartada ilayka tarfu, kafin idanka ya kimta. Annabi Sulaiman kafin ya kimta ido sai ga gado a gabansa. Falamma ra'ahu mustaqirran inda qala hadha min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ganiyun kareem. Buɗe ido da Annabi Sulaiman yake take yanke sai ya ga gado a gabansa, gashi a tabbace tafiyar wata guda a abin da yake daidai da kimtawar ido ya zo masa da wannan gado, wanda sai an yi tafiyar wata guda sannan za a zo da gadon. Annabi Sulaiman da ya buɗe ido ya ga gado sai ya ce hadha min fadli rabbi, wannan dai kyauta ce ta Ubangiji na. Liyabluwani, dan Ubangiji na ya jarraba ni. A ashkuru, shin na gode masa a ni'imomin da ya jaddada mun, am akfur, ko kuma butulce masa zanyi. Gaya shi annabi ne, manzo ne, Allah ya gudanar da wata karama a hannun wani waliyi daga cikin fadawansa. Shi ne ya ce wannan jarrabawa ce ta musamman Ubangiji na yake mu. Na gode ma ni'imar da ya mun, ko kuma ba zan gode masa ba, ko butulce masa zanyi. Sai ya ce wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi. Duk wanda ya gode ma Ubangijinsa akan ni'imomin da ya jaddada masa, ya san da cewa yana gode ma kansa ne, domin amfanin godiyar za ta dawo kanka. Sai ya ce wa man kafara, duk wanda ya butulce ma Ubangijina, ya san da cewa fa inna rabbi ganiyun kareem, Ubangijina mawadaci ne kuma mai karamci ne. To kaga wannan duka shine malam sai mana ishara, sai ya ce wa gairiha kenan, da watan suratul kahf kenan ayoyi sun wuce a lissafa, wadanda suke tabbatar mana da karamomi da Allah ya gudanar a hannun waliyansa. Sai ya ce wa an sadari hadhihi al-ummati min as-sahaba, haka daga cikin farkon wannan al'umma na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa tabi'ina da tabi'ai, wanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dama Ubangiji subhanahu wata'ala ya gudanar da karama a hannunsa. Umar Allah ya kara masa yadda, yana kan minbarinsa yana huduba, ya hango rundunar yaki da ya aika su can wata ƙasa wadda ake kiranta Nahawinit, ya hango kumandan kin yakin shi wanda ake kiran shi Sariya. Makiya sun kawo farmaki za su kawo dauki, Umar yake bashi salon yaki, yana kan minbari sai aka ji yana cewa ya Sariya Tarjabal, ya Sariya Aljabal, yana cewa ya kai Sariya fake da dutse, kuma can bayan dutse. Allah ya ji yadda Sariya, abinda Umar ya faɗa, Umar yana nan Madina, Ubangiji ta'ala ya nuna masa abinda ake a can. Wanda cewa wasu malamai sun inganta wannan riwaya, wasu ku sun raunana ta. A takaice dai karama ce wadda Allah ya gudanar da ita a hannun Umar, Allah ya yarda da shi. Kaga Allah ya nuna masa abinda wani bai gani ba. Su waɗanda suke zaune a nan tare da shi a masallaci su ba su gani ba, amma shi Allah ya nuna masa. Haka kamar yanda wato Ala al-Hadrami daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda sun zo sun fita yaki ne, an zo ga ruwa ya zare gaban su, yaya za a yi? Da dawakan da sauran jama'a suka shiga cikin ruwa da izinin Allah, kuma suka keta suka wuce teku ce, suka shiga cikin wannan teku daga wannan gaba, sai da suka keta suka shiga wannan gaba, suka ringa tafiya akan ruwa. Haka kamar yanda Khalid ibn al-Walid wani lokaci guba ce aka kawo, dafi ne aka kawo, ya sha, kuma wannan dafi bai yi tasiri a jikinsa ba da izinin Allah. Wannan ita ma wannan karama ce daga cikin karamomin da Allah yake gudanarwa a hannun waliyansa. Haka kuma gaya yanda Amirul Mu'minin shine Amr ibn al-As wato ya sanya, wato kamar ga wannan kurama ta Nil, lokacin da Amr ibn al-As shine ya bude Masar, ya tura takarda wajen Umar cewa ƴan Masar sun ce ga al'ada su kurama ta kafe, su al'ada su da dabi'a su sai an yanka mutum an jefa masa, an jefa ma kurama sannan take gudana. Umar ya rubuta takarda ya bada, yace in an je a jefa a cikin kurama. Abin da takardar ta kunsa shine yake kurama, inda izinin Allah kike gudana to ki ci gaba da gudana, in kuma kina gudana ne da wani canfa-canfa da wani tsahi-tsahi daga yau karki gudana. Ana jefa mata wannan takarda da Umar ya aika kai tsaye ta ringa gudana, wanda wannan duka karamomi ne wanda Ubangiji subhanahu wata'ala yake gudanarwa a hannun waliyansa, kamar yadda kuma ga ya Umar wannan Abubakar Allah ya kara masa yadda abinci ya yawaita abinci ne aka kawo abincin da bai wuce ba yan jama'a ta kaitattu su ci abincin daga kai loma kafin ka kai bakin ka abin da yake mai gurbin yafi abin da ka dauko suka gama cin abincin wannan sauran abinci aka kai sai da aka yi akushi kusan ko biyar ne ko goma ne kamar yadda yake cikin riwayar aka karkasa ma sauran sahabbai ahlus sufa waɗanda suke masallaci su ma gaba ɗaya kowa ya ci ya koshi wannan ita ma wannan karama ce wadda Allah yake gudanar da ita a hannun waliyansa wanda sun wuce a lissafa shine a nan malam sai yake cewa wa tabi'ina da tabi'ai kamar yadda ƙarin bayani zai zo akan haka sai ya ce wa sa'iri firaqil umma wato da sauran jama'u waɗanda suke kenan na al'umma ta musulmi sai ya ce wa hiya mawjudatun fiha yace ita karama ta waliyai yace abu ce wanda take samun ma ila yawmil qiyamati har zuwa kiyama waliyan Allah suna da karama wannan tabbas ne illa kasancewar kamar yadda muka yi bayani a baya kenan duk wanda wannan al'amari ya gudana game da shi dauko shi ka dora shi akan sikili na alqur'ani da sunna in kaga aqidar shi aqida ce ingantacciya aikin shi aiki ne na gari wanda ya dace ma karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka tabbatar da cewa waliyin Allah ne in ku aikin shi yayi sha yayi hannun riga da karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aqidar shi aqida ce gurbatacciya to wannan ka tabbatar da cewa a hawalun shaytaniya ne ma'ana al'amura ne wanda shaytani yake gudanarwa na tsahi da dabu da sauransu ne ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk Allahu